sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 16 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa Najeriya ta zo ta daya a jerin kasashe masu noman shinkafa da wasu nau'ukan abinci a fadin duniya. Da kuma a ji cewa mutane fiye da 1000 ne suka nemi mafaka a wata makarantar primary sakamakon ambaliyar ruwa da ta lalata gidaje da dukiya a jihar Borno. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin jiya Alhamis ya ce ya fahimci cewa China na da abin da ya kira wasu tambayoyi da damuwoyi game da matakan soji da Rasha ke daukawa a Ukraine a daidai lokacin da yake tattaunawa da shugaban China Xi Jinping a Uzbekistan. A hukumance China ta dau matsayin ba ruwa na amma mai Ukraine da Rasha ta kwashi watanni 7 tana yi. Duk da cewa shugaba shi ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da manufofin harkokin wajen China ke shimfiɗa akai shine kasashe su mutunta kan iyakokin juna. A jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin yayin fara tattaunawar a Samarkand, Putin ya gaya ma shugaba shi cewa muna matukar mutunta matsayin tsaka-tsaki da abokan mu Chinawa suka dauka game da rikicin Ukraine. A halin da ake ciki kuma kwamitin gudanarwa na hukumar sa ido kan makamin nukiliya ta kasa da kasa ya amince da wani kuduri na bukatar Rasha ta kawo karshen mamaye tashar nukiliyar Zaporizhia da take yi a kasar Ukraine. A cewar wasu jami'an diplomasiyar da suka halarci wata ganawa ta sirri jiya Alhamis a Vienna, kudirin wanda kwamitin gudanarwa na hukumar kula da harkokin nukiliya ta kasa da kasa IAEA yayi, ya yi kira ga Rasha da ta gaggauta kawo ƙarshen matakan da take ɗaukawa a kan tashar nukiliyar Zaporizhia. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron Majalisar Tsaro ta ƙasa wadda ta sake nazari tare da tsara matakan inganta tsaro a yakin da ake yi da ta'addanci a ƙasar. Cikin shawarwarin da aka yanke a taron, har da soke kungiyoyin tsaro na sa kai waɗanda ba su da rajista, kamar yadda ministan 'yan sanda Alhaji Muhammadu Mai Gari Dingyaɗi ya ci gaba da bayyana ma wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa.
Ba su kaɗai ba, duk wata hukuma wadda yake tana da nasaba da harkokin tsaro yana da kyau ta kasance tana da rajista kuma gwamnati ta san da ita.
Amma akwai wani dalili da ya sanya kuka shawarta ku dakatar da aikin su ko kuma yanke wannan shawara ga misali?
Mun fahimci kaman suna ta kokarin sa kansu cikin abubuwan da ba nasu ba, harkokin kula da makamai manya da kanana.
Amma za a iya cewa kamar ya kafa ce suka gani da yake ana cewa jami'an tsaro ba su isa ba kamar ɗansu bukatu na yau da kullum, kuma da lurorin tsaro sun tsawwala a cikin ƙasa, watakila shi ke baiwa bukatu irin wannan ƙungiyoyi dama su shigo su taimaka wa jami'an tsaro ko?
Amma ai abin da ake nufi ana bukatar kowane ɗan Najeriya shi ba da gudunmuwa ga hukumomin tsaro.
A gaida Umar Faruk Musa.
Sai da Ibrahim, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga rahoton mu na farko. Najeriya ta zo ta daya a jerin kasashe masu noman shinkafa da wasu nau'ukan abinci a fadin duniya. Ministan harkokin noma da raya karkara Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana hakan a taron koli na masu ruwa da tsaki a harkar noma karo na 45 da aka gudanar a Jos. Wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da rahoton.
Najeriya na kan gaba wajen noman shinkafa da wasu nau'ukan abinci a nahiyar Afirka.
Ministan harkokin noma da raya karkara Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana haka a taron koli na masu ruwa da tsaki a harkar noma karo na 45 da aka gudanar a Jos Fadar jihar Plateau. Manufar taron shine a samu hanyoyin bunƙasa ayyukan noma don samun ci gaba kamar yadda ake yi a sauran ƙasashen duniya. Ministan ayyukan gona da raya karkara a Najeriya Muhammad Mahmud Abubakar yace Najeriya ta samu ci gaba ƙwarai a fannin noma.
Mun dade muna yin wannan taron kuma shi yasa a yau wannan Najeriya ita ce ta daya akan wajen noma shinkafa a dukkan nahiyar Afirka, ita ce ta hudu a duniya, ita ce ta daya a duniya a wajen harkan rogo, ita ce ta daya a wajen harkan doya da sauransu kamar haka. To irin waɗannan zaman suke sawa da kuma haɗin kai tsakanin sauran ma'aikatu masana'antu na gwamnati da ma masu zaman kansu shi yake ƙara bunƙasa harkar noma.
A kwanan nan ne kungiyar gwamnonin Arewa ta yi wani taro a Abuja inda ta amince da ɗaukan 'yan sanda na jihohi. Shugaban kungiyar gwamnoni 19 na Arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace sun ɗauki matakin ne don magance ta'addanci da ba al'umma damar yin noma don ciyar da ƙasa.
Yanzu muna ganin maganan amfanin gona kenan muna zuwa. Yanzu 'yan ta'adda sun hana manoma gabaki daya. A kara nomba din 'yan sanda ba za a iya karawa ba. Sun kasa. Shi yasa sun sani abin da yasa suna irin wannan abubuwan kenan. Da kuma a jiya ana tara mutane barkatai a ce a ɗauki makami a basu, a'a mun fi son a bamu musamman saboda mu Arewa damuwan da muke ciki kenan.
Manoma da masu sarrafa kayan noma daga jihohi daban-daban na ƙasar ne suka baje hajjansu a wurin taron. Fantami Modu daga jihar Borno shugaban kungiyar manoma matasa yace a yanzu sun fara samun zaman lafiya kuma suna fadakar da mutane su koma gona don noma.
To alhamdulillah yanzu dai mun samu din lafiya kadan saboda yanzu in kai manomi ne ka je gona ko da wani ne yazo ko irin abinci ne suna karba amma ba sa kashe mutane yanzu. Amma mu dai muna kokarin mu muna noman mu yanzu muna kuma gaya mutane mu farmers namu gaba daya sun fita suna ta noma dai muna rike kanmu da muna cire shi zuwa kasan waje ko wani state amma yanzu abin da muka samu kawai kasan mu ne da cikin mu.
Shi ko Jerry Dalung daga jihar Plateau yace suna kera na'urori ne ciki har da wanda ke yin ban ruwa a gona ko lambu ba tare da sayan fetur ba.
Wannan pumping machine da muna kiran shi money maker maimakon machine da yana amfani da fuel, wannan kuma karfi kawai kake bukata. Zaka tuka sa kana tukawa kaman keke kana ma exercise din jikinka yana jawo maka ruwa zuwa gonanka.
Ma'aikatar noma ta Najeriya da ita ce za ta ci gaba da bunƙasa ayyukan noma a ƙasar don magance matsalar ƙarancin abinci da samar da ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
To Hanifa, bangaren dokoki na kungiyar tarayyar Turai EU ya fitar da wani kundin shawara mai shafuka 60 ranar Laraba da zai haramta sayan kayan da aka yi ta wajen bautar da mutane, wanda wani mataki ne na hana kayan da aka yi ta aikin tilas shiga kasuwannin Turai. Fitowa da wannan shawarar ya biyo bayan kafa wata doka da Amurka ta yi mai suna dokar hana aikin tilas ga 'yan kabilar Uyga UFLPA a taƙaice, wadda ta haramta sayan duk wani abin da aka yi ta aikin tilas daga Yinjiang, wani yankin Uyga da ke yammacin China. A jamhuriyar Niger an yi zagaye na biyu na wani biki na ƙoƙarin raya al'adun Tubawa waɗanda ke neman ɓacewa a ribibi, ganin yadda a akasarin lokuta jama'a ke ɗaukar su a matsayin Fulani ko bare-bari, alhalin su daban ne kuma wannan kabila mai yawan mutane wajen miliyan 5 a yankin tsakiyar arewacin hamadar Sahara a Nijar, Libya da Chadi tana ma da daɗaɗɗen tarihi. Ga Suleiman Barma da rahoton.
Gwadawa abokan zama al'adun kabilar Tatubawa na daga cikin dalilan ƙirƙiro da wannan biki, kamar yadda Lamin Kide, mamba a kwamitin tsare-tsare, ya bayyana mana.
In ka duka yawanci ana hada mu da bare-bari da Fulani da sauran tubugaje ba su san al'adu na Tubawa ba. Shi ne aka yi nazari aka ce ya kamata a yi wani abu a san irin al'adu na Tubawa.
Tubawa waɗanda suka rungumi kiwo da kasuwanci a matsayin abin dogaro mutane ne da ke zaune a karkara, saboda haka wannan biki ke hangen cusa kishin abin a zuciyar yaran Tubawa, in shi Hajji Jafar Mata.
Yaran mu na birni ba san ba abin da ana yi dashi, muka shiga cikin mutane da yawa bacci a zami dole kullum a nuna musu gashi abin da al'ada mu yake. To duniya duka ya sa wanga rana cin September. To buru shukrun da gani na raga na klasa ga shukran burgale ne ce ku da kuka tashi kuka zo wurin nan muna muku godiya.
Amadu Maman na daga cikin shika-shikan wannan biki.
Eh kabilu na Niger masha Allah muna zamne da su lahiya, ɗan uwanmu ne nomad har ma wanda ba nomad ba.
A gaida Suleiman.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A rahoto na gaba kuma a jihar Borno mutane fiye da 1000 ne suka nemi mafaka a wata makarantar firamare sakamakon ambaliyar ruwa da ta lalata gidaje da dukiya a jihar. Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
Yanzu haka dubban mutane ne ke samun mafaka a makarantun firamare da ke cikin garin Maiduguri sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya rusa wasu gidaje da dukiyar jama'a. Irin wannan ambaliyar da ya auku ne sakamakon ruwan sama da aka dinka tafka aka manda bakin kwariya, ya sa wasu koguna da tafki suka tumbatsa suka kuma dinga ambaliya cikin gidajen mutane. Yanzu haka dai ba wanda zai iya gaya maka adadin mutanen da wannan ambaliya ya shafa da kuma ya raba su da mahallin su. An kuma haramta amfani da kulakule a wasu angwanni da irin wannan tafki ya kwarara da kuma ke haddasa da dama. Ana da kiyasin cewa a rasa mutane kimanin 25 sakamakon irin wannan ambaliyar ruwa da kuma karyewar wasu gadoci saboda karfin wannan ruwa. Na je ziyarci ɗaya daga cikin irin wannan makarantun firamare da mutane ke samun mafaka sakamakon wani ambaliya da ya tashi su daga anguwannin su.
Ni Mala Alhaji Yakuwa ne. Kamar ku ne ku zo nan. Eh to mun kai kamar mu guda 1000 ne.
Nan mata da maza.
Eh mata da maza din. To ka san ruwan da ya zo ya shiga din. To akwai wanda da bai ci su ba. To mu da muka zo muka zauna ne kuma daga baya sai ruwan ya ki karfi mu shine sai sauran masu kazo suka same mu.
Na kamar matan kuma da ƴaƴan ku nan duka suke cikin makaranta ko?
Eh a cikin makaranta muke.
To ƴaƴan ka nawa ne?
Ni yanzu yana 17 ne.
Mu duka kuna nan?
Duka muna nan.
Ya suna malami?
Sunana Ali Musa Ahmad. Ruwa ya ci gidajen mu wanda ya kama daga Sabon Gari zuwa Bakin Gada zuwa Kona 7 zuwa Ruwan Zafi duka area mu ne. Ya ci gidajen namu da dama.
Kana da mata nan?
Ina da mata nan
da
iyali da yara na 10
su 10
eh yara na 10
da matarka daga kuna nan makaranta
dukkan muna nan makaranta amma muna matutsa suke muke mu saboda muna cikin kunci.
Ya sunan ki mama?
Sunana Hadiza Haruna.
Za ku kai ku nawa ne a wuri?
A'a mun kai mu 1000.
Yanzu kina wannan wuri haka da mai gidanki ne da yayanki?
Ina da mai gidana da yara na gaba ɗaya kowa anan da mai gida da yaya ne anan muka taru
mu duka nan muka samu matsugunni
anan muka samu matsugunni muka fake.
Kamar abinci ba nan ana sama mako anan?
A'a.
Kamar gida ga maka ana dafa abinci anan ku kuke saya da kanku ko kuke
nemo? Mu muke sa yara su nemo su ma mazan in sun fita su dan samo mu ci da kanmu dai haka dai muke zama.
Yayanki da wani?
Ni yaya na 8. Ya guda 7 suna nan.
Sunana Khadija Yusuf. Eh ba kwana 4 ko 5 kenan muna nan kuma da yaran mu da komai ga sauro. Ga jin mu kusan 1000 ma za mu kai da yaran mu da komai muna nan cikin nan ba abinci ga ba wajen kwanciya mai kyau. To muna neman taimako jin gwamnati kuma ga gidaje mu gaba ɗaya ruwa ɗaya ke ko ba haka ba? To za mu iya mu ce ga yanda zai ba a taimaka mana gwamnati ta taimaka mana da ko abinci da wajen kwana dai ka zance.
Yayanki kamar nawa ne nan?
Eh ni kan yara na 11 ne.
Mu duk suna nan?
Eh suna nan insha Allah.
Mai gidanki fa?
Eh mai gidanki mai nan.
Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya yi jawabi ga manema labarai sakamakon wannan ambaliya yana mai cewa
musamman ana gine-gine a cikin kunje musu ba kana amma suka da su ci ba kana wurin su gidajen da ne ka gani a can ka gani har kwana gidajen su yana cikin ruwa amma da tunda mu gwamnati ne zamu yi hakuri tabbatar cewa za mu tafi mutane amma abu da yanzu za a ba wani abu da za a yi a cewa yanzu sai da ruwa yanzu kwamitin ba da iyakaci su nemi kasa da makamantansu da su kuma su yi distinctive su rivers da su channel da shi da abin da za a yi amma duk Allah ya bayar da abin da ya wuce kwamitin din za su sanna kowanne dalilin da ya sa ruwan yana cikin ba za a duba tabbatar cewa ba sa su mutane su yi hakuri ba na ya zo a duniya gaba ɗaya ya fi karfin dama da kuma ina
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum kenan ke jawabi game da ambaliyar da ke auku a cikin garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kada a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu je ga shirin mu na ba a shakata da wannan.
Zaman duniya ai sai hakuri wani yaki kamar zai shuka. Dan yaro da lalke kullum yana taka. Ko in da ka shuka sai a tsaya da ita koda ban cewa sai a ji juriya ta amma ya sani ta ka domin zuciya to har ina nan na ji farkon mai kama ba nuna na san da su amma ba zan nuna ba Allah na gode ba alhamdulillah sai kiyo ba inda da ruwa ruwa da rinda ayya ayya
Madalla yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mubarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin yanayi da muhalli zai yi duba akan ziyarar aikin da jakadan Amurka na musamman John Kerry ya kawo Najeriya domin duba yiwuwar shawo kan matsalolin yanayi. Da yake tsokaci a game da wani rahoton da Bankin Raya Afirka AFDB da Asusun Lamuni na Duniyar IMF suka fitar a ƙarshen watan Yulin bana wanda ke nuni da cewar kasashen Afirka za su buƙaci kuɗi dala na dukan dala sama da trillion 1.6 zuwa shekara ta 2030 don cika alƙawarin da suka ɗauka kan shawo matsalolin sauyin yanayi.
You won't get trillions of dollars just being given away, but you can get trillions of dollars investing in energy projects, in water projects.
Babu yadda za ku samu trillion daloli kyauta sai dai ta hanyar zuba jari a ayyukan samar da makamashi, tsaftataccen ruwan sha da harkokin da za su kawo kudaden shiga. Kuma makamashi yana kawo kudaden shiga. Ya kamata a ce mutane su rinka biyan kudin makamashi domin haka ake yi a wasu kasashen duniya. Zahiri ya kamata gwamnatoci su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta yadda mutane za su samu ayyukan yi domin su samu kuɗaɗen biyan kuɗin lantarki. Abu ne da yake buƙatar lokaci, dole a bada kulawa mai kyau a kai, amma a tunanina za mu iya yi biye da abin da muke yi yanzu domin hakan zai ba mu damar samar da daɗin da ake buƙata a yi waɗannan ayyuka. Ana kuma buƙatar haɗin kan gwamnati domin ba zai yiwu ba don mun ce za mu yi ba kawai. Na kai ziyara kasuwar Wuse inda na ga yadda wasu suka zuba kuɗaɗe suka sayi injinan janareta da suke samarwa 'yan kasuwa wutar lantarki, amma hakan bai yi ba domin gurɓataccen iskar da yake ɓata muhalli kuma suna ƙoƙarin komawa amfani da hasken rana.
You know, 2,000 establishments, stores, and those people then will be able to sell their goods and pay for the energy. It's circular. It's an economy that actually works.
Kuma suna da yakinin cewa daga yanzu zuwa tsakanin watan Disamba zuwa watan Janairu za su kammala.
Batteries, they'll have clean power, and the place will work and function more effectively.
A nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya maida hankali ne akan kudaden da Najeriya take zawarcin samu daga kasar Amurka wacce ta ware dala biliyan 200 domin agazawa Afirka da zimbar shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Manya-manyan kasashe na duniya suna da sha'awar su yi hudda jakadanci da kuma kasuwanci da kasar Najeriya, kamar yadda ya fada cewar Najeriya karanta ya kai tsaiko na cewar a zo a nemi hadin kai da ita. Wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a ƙarƙashinka ya kamata lalle ya zo ya gaya maka yanda ya kamata ka yi ririta mishi dukiyarsa, domin wannan kuɗi da Najeriya take ƙoƙarin samu daga ƙasar Amurka yana da alaƙa da wannan harka ta samar da makamashi wanda yake ba wanda yake gurɓata muhalli ba. Dole ne su sa ido akan cewar menene kudurorinmu wanda zai daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci, domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurɓata muhalli, kasuwa ce ba karama ba a tattare da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da ita Najeriya. Domin shi wannan bangare na renewable energy harka ce wadda take samar da ayyukan yi, saboda haka dole ne su zo su gyara dangantaka. Kuma mutanenmu masu kokari ne, ko yaya aka ba su dama na su zo su yi kasuwanci zaki ga abin da ƙasashen da suke hudda jakadanci da su za su samu.
Shi kuma Professor Adamu Idris Tanko, malami a sashen kimiyyar ƙasa a Jami'ar Bayero, ya maida hankali kan irin tsarin da ake yi wa kasashen duniya musamman waɗanda suka fi ba da gudunmawa mai yawa wajen gurɓata yanayi.
Yadda kasashen duniya suka raja'a a wajen agazawa muhalli kamar yadda muka yi batu a baya za a ga kasashe na duniya kusan yawa kowa yana ba da nasa tallafin na yadda zai kawo nasa gudunmawa yadda duniya za ta samu mafita. Akwai wasu daga cikin tsare-tsare da kasashe suke bujurwa da su a kan kansu, akwai kuma wasu waɗanda kasashen duniya ne gaba ɗaya suka haɗu suka fito da tsari na yadda za a bada tallafi wa muhalli. Idan muka ɗauki wannan tsari na yadda kasashen duniya gaba ɗaya suka haɗu, akwai tsari da kasashen duniya suka fito da shi wanda aka yadda ana kiran shi CDM wato Clean Development Mechanism. Wannan tsari an fitar da shi ne a yadda kasashen duniya gaba ɗaya za su iya samun tagomashi na yadda ake gudanar da bada wannan tallafi. Misali, akwai manyan kasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu yanayi na gurɓata muhalli. Waɗannan kasashe su an ɗora musu nauyi na cewa dole duk ayyukan da za su yi ya zamana sun yi yadda za su rage yadda suke fitar da shi wannan hayaki mai guba da ake kira carbon. Kuma za ki ga yanzu cikin 'yan shekarun nan gaskiya yawancin kire-kire da suke fitowa ana ƙoƙarin a rage irin hayaki mai guba da ake fitowa da shi.
Da yake bayani a game da irin gudunmawar da Amurka take bayarwa kan wannan yaƙi da matsalar sauyin yanayi, John Kerry ya bayyana irin azamar da ƙasar Amurka suke yi da zimmar shawo kan matsalolin yanayi.
Mun ɗau matakin da suke tallafa wa sayan hajjojin da za su rage gurɓataccen iska a cikin muhalli. Muna aiki da ƙasashe a duniya domin cika alƙawuran da suka ɗauka kan sinadarin methane. Kana, mun sa ƙasashen sun yi alƙawarin amfani da raran kuɗaɗen ƙasashen duniya kaso 65 wajen wannan yaƙi na rage gurɓatar zuwa kaso 1.5.
Mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka sara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyin su da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Gaida Aisha Mu'azu, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin jiya Alhamis ya ce ya fahimci cewa China na da abin da ya kira wasu tambayoyi da damuwoyi game da matakan soji da Rasha ke ɗaukawa a Ukraine a daidai lokacin da yake tattaunawa da shugaban China Xi Jinping a Uzbekistan. A hukumance, China ta ɗau matsayin ba ruwa na a mamayar Ukraine da Rasha ta kwashe watanni 7 tana yi, duk kuwa da cewa shugaba shi ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da manufofin harkokin wajen China ke shimfiɗa a kai shine ƙasashe su mutunta kan iyakokin juna. A halin da ake ciki kuma, kwamitin gudanarwa na hukumar sa ido kan makamin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya amince da wani ƙuduri na buƙatar Rasha ta kawo ƙarshen mamaye tashar nukiliyar Zaporizhia da take yi a ƙasar Ukraine. A cewar wasu jami'an diplomasiyyar da suka halarci wata ganawa ta sirri jiya Alhamis a Vienna, ƙudurin wanda kwamitin gudanarwa na hukumar kula da harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA ya yi kira ga Rasha da ta gaggauta kawo ƙarshen matakan da take ɗaukawa akan tashar nukiliyar Zaporizhia. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron majalisar tsaro ta ƙasa wadda ta sake nazari tare da tsara matakan inganta tsaro a yakin da ake yi da ta'addanci a ƙasar. Cikin shawarwarin da aka yanki a taron, har da soke ƙungiyoyin tsaro na sa kai waɗanda ba su da rajista.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya tayani gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Jana Clement, ni Hanifa Kabir Isa nake ce a wuni lafiya. Assalamu alaikum.